محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kafin mu ci gaba da karatu, ina ba da haƙuri ga 'yan uwa saboda katsewa da aka samu mai tsayi, wanda ba wai saboda haka kawai ba, da wasu dalilai. Sannan kuma uzuri, 'yan uwa yana da uzurin da zai iya bayarwa a karɓa. Kusan ba wani fifiko a kan wani karatu a kan wani. Duka wajen da muke taruwa, taruwa ne na neman yarda Allah, taruwa ne da za mu haɗu domin mu ƙaru juna da sani na shari'a da yadda za mu bauta ma Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka, insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin ikon Allah, mu ga abin da za mu iya samu daga nan kafin wato lokacin azumi. Kuma insha Allah in ba dai wani abu ba, karatu zai ci gaba kamar yadda aka saba cikin ikon Allah maɗaukakin sarki, da fatan Allah ya mana jagoranci a kan haka. Ina ganin har yanzu muna cikin matsala ta abin da ya shafi wato al-wa'id, ma'ana hadisai waɗanda suka zo na gargaɗi. Mun yi magana a kan abubuwa da yawa, shafi na 54 a dai wannan littafin nawa. Abu na huɗu, rabi'uko أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك السورة. شيني نبوتكو معنى ما لنا كاو دليلين أيكي دا أحاديث الوعيد زامة أموي ويبايك أن أحاديث الوعيد سنين حديثي وأن دسك بوينشي أذابا لو أن دي أيكا كونا معنى شم وأن نحديثا ana aiki da ita ne, ma'ana kai tsaye, ko kuma akwai ka'idojin kiyasu. Amma da ya yi ta mana bayani a baya, bayanai da suka gabata, daga cikin abin da ya kawo abubuwa har guda hudu, tun daga na farko, na biyu, na uku, har zuwa na hudu, hanyoyin amsoshin da aka bayar na wajen aiki da waɗannan hadisai na waje. Ya ce idan har muka tafi a kan cewa waɗannan hadisai na wa'idin, ma'ana wato ko ba za a yi aiki da su ba a fatawar wasu, ko kuma hujja ne akan wasu ba akan wasu ba, ma'ana ya zama hujja ne akan wanda shi ya sani, wanda kuma yake tawilinsa yake ganin ba haka ba ne, wata fassara yake ɗauka ba hujja ba ne a kansa. Kaga wannan zai sa hadisan ya zama akwai alamar tambaya a kansu. Shi ne ya ce, to in muka tafi a kan haka, anna hadha, wannan yana nuna yastalzimu an la yuhtajja bi shay'in min hadhihi al-ahadith, cewa ba za a kafa hujja da ɗaya daga cikin waɗannan hadisan ba. In dai an ce dole, sai kowa da kowa ya daidaita, kuma ba yanda za a haɗu a kan abu ɗaya, dole akwai sabani a al'umma. Ya ce illa ba'da al-ilmi bi anna al-ummata ajma'at ala tilka as-sura, sai dai in an ce duk al'umma gaba ɗaya sun tattaru a kan wannan sura, abin da ya faru din nan, ma'ana kowa ya san shi kuma an haɗu a kai, wanda wannan yana wahala. Ko matsaloli na ijma'i da muka yi magana a kansu, ma'ana in an ce yanzu mutum ya ƙididdigo, ma'ana matsalolin da malamai suka yi ijma'i a kansu, ina ganin ya wuce hukunce-hukuncen sallah, cewa wajiba ce azumi, wajibi ne zakka, wajiba ce aikin hajji, wajibi ne, to mafi yawancin sauran za ka samu saɓani. Ko na ce mutum ya kawo misali na inda al'umma gaba ɗaya suka daidaitu, ba su yi saɓani ba, za ka samu ba su da yawa. Matsaloli ne ƙirgagu. Yanzu aka ce ka kawo duk inda aka yi ijimaji, to ka an haɗa ka da aiki, ma'ana za ka samu matsaloli ne kaɗan, ba su da yawa. Yanzu kamar adal misali, ai an yi ijimaji a kan cewa sallah wajiba ce, ko to salloli nawa ne wajibi a kan mutum? Wasu suka ce biyar, wasu suka ce shida, ko kaga an fara samun sabani tun a da amma dai ta yin sallar an san wajibi ne wannan ba sabani a kai amma kana shiga cikin hukunce-hukuncen sallar zaka samu an yi sabani a waje ka ko inda wasu suke kirkacewa nan in mutum yayi kaza ba adi zai wasu a wajen su ba haka bane a cikin sallar haka sai kaga akan wajibin sallar ne kawai zaka samu an tattauna to a ce yanzu wai duk wasu matsaloli duka sai kowa da kowa ya san su ya tattauna kai ai ba zai yi ba gane ko kafin a yi aiki da hadisi ce kowace sura da ta fito a cikin hadisin nan sai kowa ya santa kuma an tattaro a kai to wannan abu ne wanda yake kaman ba mai yiwuwa ba ya ce fa'idan don haka as-sadrul awwal la yajuzu lahum an yahtaju bi in dai har mun ce dole sai kowa da kowa daga cikin al'umma ya sani to al'umma wanda suka shinde ma'ana magabata sahabbai kaga su ba za su kafa hujja da shi ba dan su ba samu wannan ijma'in da su ba ma'ana ijma'i na bayan su sannan a bayan sahabbai ana iya samun ijma'i ko ba a iya samu shi ma kan shi sabani ma'ana bayan sahabbai za a iya samun ijma'i ko ba za a iya samu a lokacin su ana iya samu tunda duk an san su waye sahabbai an san yawan su an san inda suke musamman lokacin da kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan rasuwar shi da lokaci kankani an san su wane ne suke maka su wane ne suke madina ko sauran kuma duk shigowa suke yi to amma bayan su da aka wawwatsu ya za a yi ka tattara su duka ka ji ra'ayin kowa kuna ganin zai yi kamar a ce a irin wannan lokacin yanzu malamai a yi ijima'i a kan abu guda ɗaya wannan kamar ba abu ba ne mai yiwuwa don bayan da za ka tattaro dukkan malaman duniya yanzu fitattu sanannu ka haɗa su a waje ɗaya ko za su iya haɗuwa kuma sannan malaman da ake so su haɗu ɗin mene siffofinsu kowa ya cika wannan siffar yanzu ka zo Najeriya mutum nawa za ka ɗauka da kake so su wakilci Najeriya ma'ana su ba da ra'ayi na kowa ya gamsu da shi mutane nawa za ka ɗauka to haka nan ka je wata ƙasa haka suke da malamai fa ka ce duk malaman duniya za ka haɗa su su yi ijma'i a kan kalma guda ɗaya a kan hukunci guda ɗaya yana da wahala da haka idan muka ce hadisi sai kowace sura ta tabbata an yi ijma'i a kan shi to wannan ya cewa hadisin ba za a yi aiki da shi ba dan ba zai yi duk surorin ya zama malamai sun haɗu duka a kansu ba an gane ko da haka ba wani hadisi da ce gaba ɗaya surar da za ta zo a kan shi an daidaito a kai ta yi yawa mu zama mun gamsu da shi mun daidaito a kan shi wasu su ba shi wata fassara daban a wata sura daban da zai fito an gane ko ya ce bal wala yajuzu an yahtajja biha man yasma'uha min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in dai haka ne ma za a ce har wanda ya jima daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba zai kafa hujja da wannan ba tunda ba yi ijma'i ba ma'ana shi kadai ya ji wa yajibu ala rajuli idha sami'a mithla hadha alhadith kuma wajibi ne ga mutum idan ya ji irin wannan hadisi wa wajada katiran min al-ulama kad amilu bihi amma ya samu da yawa daga cikin malamai sun yi ruku sun yi aiki da shi wannan yu'lam lahu mu'alida kuma bai samu wanda ya saba ma hadisin nan ba kin gane ko cewa Allah ya amala bihi idan har muka tafi cewa mutumin ba zai yi aikin da hadisin ba ma'ana ko da a ce ya san hadisin ya samu an yi aiki da shi bai samu wani da ya saba mishi ba to a haka akan wannan maganar baya halatta ya yi aikin da hadisin hatta ya bahasa anhu har sai ya bincike hadisin hal fi aqdarin ardi man yukhalifu shin abdu doran kasa ko wanda ya saba masa kama la yajuzu lahu an yahtaja fi mas'alatin bil ijma' illa ba'da al bahth tam kaman yanda ba a kafa hujja akan mas'ala da ijma'in malamai kace ai abu kaza kaza ne ka kafa hujja kace ai malamai sun yi ijma'i face sai kai bincike ka tabbatar da ijma'in nasu an gane ko kaman yanzu alal misali na bada misalin na a can baya shine kaman yanda ake samun matsalan jinkiri na tashin alhazai sai a sauka a jidda a dau miƙati jidda miƙati ne ko ba miƙati ba ijma'i ne ko ba ijma'i ba ne kowa ya ce ma kawai ka je kai harama a jidda ko to amma yanzu da malamai suke cewa a je a yi miƙati a jidda ijma'i ne ya aka yi ya zama ijma'i shi ne abin tambaya yanzu sai ka yi bincike ma'ana abin da ake nufi da ijma'i shi ne ittifaqu al ulama al mujtahidin shine a samu ittifaqi daidaituwa na malamai wadanda suke masu bincike sosai yani min hadhihi al umma ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi asl min al usul ala amrin shar'i akan wani al'amari na shari'a yanzu dukkan malaman duniya ne suka yi ittifaqi cewa jidda miqati ne kana shiga ma an kaje ma ko a Saudiya ma kana zuwa ka tambaye wani malami kace na dawo harama a jidda zai ce je ka sake a cikin ma kasar kenan to ga ya nuna cewa ba ijma'i bane ijma'i sai kowa da kowa ya yarda duk wanda ka tambaya anan a can su ce eh jidda shikenan miqati to an samu ijma'i ma'ana ba a samu wani wanda ya saba ba ko ya bada sabanin ra'ayi ba amma a can ko anan zaka ji an bada sabanin ra'ayi ko Allah ya gafarta ma Sheikh Ja'far me fatawarsa jinda me ba miƙati bace hajjira su kuma akan haka ko kuma an ka samu wasu yanzu a cikin malamai su kuma har yanzu jinda miƙati ce saboda za ce ai da zura ce uzuri ne ba yanda mutane za su iya an kace su koma da wahala saboda haka sun ba su wannan fatawa su ne kuma mafi yawanci a yanzu ngane ko to amma an samu wanda suka saba to duk inda ka samu wanda suka saba ya zama wannan abin ba ijmai ba indai har an samu sabani amma sabanin wanda ake da akali da sabaninsa akwai wanda ba a da akali da sabaninsa ngane ko akwai wanda ba a da akali wai dan ya saba ya ce shi bai yarda da kaza ba kamar yanzu misali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su adilai ne in an ce adilai ma'ana mutane ne masu cika a cikin addininsu da kamewa wannan ittifaqan ko ijma'an ko amma an samu wasu wanda ba ma wanda ya cancanta in sun saba a karbi sabaninsu ba sun ja su ne suwa rafida da shi'a su suna tuhumar adalancin sahabban manzalansu sai a ce wannan sabaninsu ba a la'akari da shi ba za a yi la'akari da wannan sabanin saboda haka wannan sabanin nasu ba zai iya suka a cikin adala ta sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam saboda su ba a kirga su a matsayin kuma ya irin wannan ba ngane ko domin Allah madaukakin sarki ya riga ya tsarkake su annabin sa ya tsarkake su kuma su ma sun tsarkaka haka wani ya zo ya yi suka a kansu kuma kaga ya saba da wannan abin nan dan haka ba akwai mutanen da ba a la'akari da sabaninsu a ijma'i kana ko da an yi ijma'i din akan samu sabani idan ba a samu sabani ba ya zama ijma'i idan aka samu sabani bai zama ijma'i ba ma'ana ana iya samun sabanin kuma ya zama wanda yayi sabanin ya cancanci yayi sabani akan samu kuma wanda yayi sabanin bai cancanci yayi sabanin ba ngane ko akan samu sahabbai su yi ijma'i akan wani abu wani ya zo ya ce a'a shi fa ra'ayin shi ba haka ba ngane ko to idan sahabbai ne suka taro akan wani abu aka samu wasu daga cikin sahabbai fitattu suka ce su ba su yarda da kaza ba to bai zama ijma'i ba domin dukkan su kusan darajar su zaka ce a mataki ɗaya suke duk sahabbai ne haka ɗaya a cikin su yana iya sabawa ko kuma ya zama sabani shi yayi tasiri to amma akwai wanda ba a la'akari da sabanin sa to shi ijma'i ba a kafa hujja da shi akan wata mas'ala sai bayan mutum ya yi bincike ya tabbatar da cewa ijma'i ne ko ba ijma'i ba an gane ko in an tabbatar cewa ba wani sabani kwata-kwata to sai a kafa hujja da cewa to mas'ala kaza ijma'i ya tabbatar cewa hukunci shi ne kaza yanzu kamar misali wanda ya yi liwabi me hukuncinsa kisa ta yaya za a kashe shi malamai sun yi ijma'i yanda za a kashe shi jefe shi za a yi ko yanke shi za a yi da takobi ko a ce wani daga kololon zama ya faru wannan duk ba ijma'i ba ne duk ita ce haji shi za ka ga wasu su ce a kashe shi da jiba ta hanyar jiba don ba wani hukunci na tsatsayayye haka ne haka ana buƙatar a samu malamai tattaro a kan me hukuncin sa ko in aka tattaro yadda an zartar da wannan hukuncin sai a ce to duk wanda ya yi kaza hukuncin sa kaza da ijma'i dalilin ijma'i mana duk malamai sun haɗu a kan cewa hukuncin sa kaza to kaga wannan tunda babu ijma'i shi yasa aka samu sabani wannan ya ce a'a a mishi kaza wannan ya ce a'a a mishi kaza wannan ya ce a'a a mishi kaza to lallai ba a kafa hujja da akan mas'ala da ijma'i sai bayan bincike. Duk wanda zai ce abu kaza ijma'i ne, tabbatar yayi bincike. Kuma binciken ana samun shi ne ta hanyar tattaban da magabata suka rubuta. Kamar irin su Al-Muguni na Ibn Qudama zai kawo ma mas'ala, ya kawo ma sabani a cikin ta, ya kawo ma inda aka tattaro a ciki. Gane ko? Al-Muguni na Ibn Qudama. Saboda haka ana samun irin wannan littattafan da aka samu, ko Al-Istidkar na Ibn Abdulbar, gane ko, babban malamin wato Malikiya, ko kuma Al-Majmu na Al-Imam An-Nawawi Sharh Al-Muhadhab, gane ko. To shi irin wannan littattafan suna magana su ce ma ai ajma'atil ummatu ala kaza, ajma'u ala kaza wa ikhtalafu fi kaza. Don kadi bi irin littattafan su zaka ga inda aka yi ijma'i, zaka ga kuma inda aka yi sabani. To kafin ka tabbatar da wani hukunci, ya nuna cewa kenan sai ka bibi duk wannan littattafan, ka san inda malamai suka saba da inda suka daidaito, kafin ka zartar da hukunci akan mas'ala. Wa idan, yace idan kuwa aka ce haka din, ma'ana duk wani hadisi sai an masa haka, yace to yabtulu al-ihtijaj bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi mujarrad khilaf wahid min al-mujtahidin. Da haka idan aka ce lallai sai kowa da kowa ya tattaru akan abu kafin a yi hukuncinsa, kowa ya tattaru, to wannan yana nuna cewa ashe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi aiki da shi ba, domin ana iya samun mutum da ya saba. Kaga kuwa idan ya saba ya nuna ba za a yi aikin da hadisin ba. An gane ko? Fa yakunu qawlul wahidi mubtilan li kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai zama mutum magana mutum da ya za ta rushe aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwafaqatuhu muhaqqaqun liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yace wa idha kana zalika alwahid qad akhta'a, idan kuma wannan mutumin dayan da ya saba akan mas'ala, idan yayi kuskure ne akan sabanin da yayi, domin mutum yana iya sabani amma akan kuskure, a tattaro aka abu yace a ni ba haka bane, ni ga yanda abin yake, kuma yazo ya bayyana daga baya huwa akhta'a, kuskure yayi. An gane ko? Kamar yanda abin da ya shafi yin wankan janaba, yin wankan janaba, me yake kawo wankan janaba? Shine idan mani ya fita daga jikin mutum, ko idan mani ya fita daga jikin mutum, to wannan shine asalin hukunci na farko da yawa daga cikin sahabbai suka sani, shine innamal ma'u minal ma, ma'ana ruwa shi yake jawo amfani da ruwa. Wannan shine Abu Musa al-Ash'ari ya tafatawa da shi, don haka shi koda mutum ya kusanci iyalinsa matukar mani bai fita a jikinsa ba, to shi na ganin ba za a yi wankan jana ba. Huwa khalafa, ya saba, aka yi aka yi, ya ce shi fatawarsa kenan. Sai da aka ji aka nemi ƙarin bayani a wajen Aisha radiyallahu anha, ta ce a'a ai ba haka bane al'amarin, ai an shafa wannan hukuncin. Ai idan takal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl, ko idan takal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl, ai ba sai maganan waye wani ruwa ya fita ba. To kaga shi da yayi sabani, sabanin shi akan me za a gina shi? Akan rashin sani da kuskure. To kaga wannan sabanin nashi ba zai rushe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Haka yana da kyau mu fahimci waɗannan mas'aloli din, domin ƙa'idoji ne a kansu ne, da ko da za a yi saɓani za a iya zuwa a fahimci inda kuskure yake. Domin duk inda aka ce an yi saɓani, yana nuna cewa akwai gaskiya zance wanda yake guda ɗaya, ko? Domin ita gaskiya ba zai yiwu a ce ni na saɓa gaskiyar tana wajena, shi ma ya saɓa yana da 50% na da 50% mu raba gaskiya ba. Ita gaskiya guda ɗaya ce, imma ita guda ɗaya ce wannan ya faɗi daidai wannan ya yi kuskure, amma ba yanda za ta rabu. Ita gaskiya al-haqqu wahidun la yatajazza, ita gaskiya ba ta rabuwa gida biyu, guda ɗaya ce kawai. Don haka duk inda aka yi sabani dole mas'ala ta daidai din tana da ɓangare na ɗaya ne, ba zai yiwu akan duka ɓangare biyu a ce duk suna daidai ba akan sabani. In gane ko? Haka sabani aka samu ɓangare ɗaya shi yake da daidai, ɗan ɓangare ɗaya kuma ya yi kuskure. An gane ko? Ya zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Da haka duk yanda za a yi abin nan sai ka samu gaskiya din nan dai tana waje ɗaya ne. Yanzu kamar misali a yi sabani a wajen daura hannu a yayin sallah, hagu akan dama a daidai ina za a daura ai na za a daura akan kinji ko a ciki ko a kasan cibiya an yadda cewa wannan an yi ittifakin cewa a daura hannun dama akan hagu din to amma a ina za a daura me da dalilin ka dalilin su suka ce fasalli li rabbika wanhar annahar ba shine inda ake sukan dabba ba shine wato wai kai sallah ga Allah madaukakin sarki kuma ka daura hannunka akan kirjinka wanhar wannan ana rawaitowa daga wasu sun fassara haka duk ga kowa ya san nahar dai shine soke dabba ba suka ce annahar shine ka daura hannu akan kirji wasu suka ce kuma tahta as-surra suka kawo hadisi mai rauni ko wasu suka ce kuma a tsakiya to kaga wannan dole dai a waje ɗaya ne ba za a ce duk inda ka daura din shine daidai ba ba za a ce ka daura anan daidai ka rike anan daidai ka rike a kasan cibiya daidai ba dole gaskiya guda ɗaya ce akwai inda ake daura shi ko inda kawai zamu ce mu ban fahimta ba shine duk cikin mu ba wanda ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura hannun nasa ta iya yiwa wani ya gan shi ya daura a haka a cikin wanda suka bada labari in ya tabbata kai wasu su ga ya daura nan wasu kuma su ga ya daura a kasan cibiya kamar yadda Hanafiya suka tafi in kaga dukkan malaman Hanafiya ko mutanen India ko Pakistan ana zuwa sallah sai kaga haka ko ƴan Turkiya sai kaga hannunsu a nan kawai a kasan cibiyar su zuwa abinda suka dauka kenan rike hannu to waɗannan hanyoyin guda uku kaga yanzu dole za a ce ai zai wahala a ce duka wajejen guda ukun an daura hannu a kai haka dole zai zama guda ɗaya ne wasu suka ce mafi inganci shine ka daura shi ya karkata zuwa ga gefen hagunka saboda anan zuciya take mana inda in ka danne duk wani tunani ma ba zai zo maka ba ko kuma a'a hatta ma a al'adancen mutane shine idan abu kana so ka nuna naka ne sai ka makalkare shi haka ka rike shi ko sai ka rike shi haka ka makale shi saboda haka sai aka ce ayi haka wanda shine yafi kusa shine yafi kusa da abin nan da dalilan ngane ko shine ma'ana mutum ya daura ya karkatar da shi zuwa gefen hagunsa kadan amma ba gaba ɗaya ba wannan shine abin da yafi kusa wallahi ta'ala a'ala kada mala yace wa idza kana zalikal wahidu kad akhta idan ya zama mutum ya saba akan maganar da akai kuma sai ya zama sabanin da yashi yayi kuskure akan sabanin kaga idan aka ce za a tafi akan fahimtar sa kaga kuskuren sa ya warware zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin yayi kuskure ne ya bada fatawa to yanzu in aka ce za a yi aiki da maganar sa kenan za a warware hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada kulluhu batilun bi darura wannan abu ne da barna ne ba inda za a magana mutum da ya ta warware magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فإنه إن قيل إذن أكتش لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع أكتش وإذن حديثي يزو بذا أي أيكي دشي بسي أن تبتل شي وعني إجماعي أكام وانا وانا بذي يبعي أكتش دك حديث دي يزو دك من ذالة صلى الله عليه وسلم سي أن تبتل شي ودك تنن الأمة سن دي دي توسن يدى أكام وانا حديث وانا ما يمكن bazai wace dukkan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma dukkan sai an tabbatar cewa malamai sun yi ijma'i akan su kafin ayi aiki da su ba in gane ko akwai hadisin da zaka samu mutum ɗaya ne rawaito shi ko shi kadai ma ya ji shi kuma a haka zai rawaito kuma ayi aiki da shi ko da a ce sauran al'umma ba su ji hadisin ba da yawa daga cikin hadisan Abu Huraira da sauran su haka ne shi kadai ya ji kai ko hadisan ma matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai suka ga abin da aka yi a cikin gida ko sai suka bada labari ko suka bada fatawa sai a ce ba za a yi aiki da shi ba dole sai an ji ra'ayin sauran mutane na wajen gari su ba su gani ba to saboda haka idan aka ce wai ba za a kafa hujja da hadisi ba har sai an tabbatar da cewa ijma'i ya tabbata kan wannan hadisin malai yace in dai har aka tafi akan haka to sarat dalalatun nususi mawqufatun ala al-ijma' ashe kenan tabbatar da dalilai na ayoyi da hadisai yana tsayuwa ne akan ijma'i kenan ijma'i shine ma'auni idan kuwa aka yake cewa huwa khilaful ijma' shi kanshi wannan ya saba mai ijma'i shi kanshi hakan ya saba mai ijma'i wa ina idin a yayin nan kuwa fa la yabqa lin nususi dalala dan haka zai zama nassin bai kunshi komai ba kenan ayar ba ta nuna komai tunda an ce sai ijma'i ya tabbatar da ita mana kowace aya ce sai ijma'i ya tabbatar da ita kowane hadisi ne sai ijma'i ya tabbatar da shi kafin ayi aiki da shi la in an ce ijma'i ba a tattaro akan abu gaba ɗaya ba su sabani kuma a taso mu sani cewa shi fa ijma'i bayyuwa sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra lokacin rayuwarsa ba wani abu ijma'i kuma ai saboda wahayi na sauka dan haka ba magana ko mutane zo su tattaru akan wani abu dama ana tattaruwa ne akan abin da yazo ya zama sabo bako ba a gane hukuncin sa ba to zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba a gane hukuncin sa ba ai ana mayarwa ne zuwa gare shi shi kuma idan babu bayani a wajensa ya jira zuwa ga wahayi Allah ya sauka mishi da wahayi akan wannan abu kenan kaga a zamanin shi ba yanda za a yi ai wani abu sunan shi ijma'i ijma'i yana zuwa ne bayan sa an gane ko yana zuwa ne bayan sa to ta yaya za a ce ijma'i da yazo bayan hadisi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan qur'ani ya cika kuma shine zai tabbatar da aya abinda malai yake faɗa kenan in an ce haka kaga ya zama karma kenan a ce aya ba za ta tabbata ba aya ce ayi aiki da ita sai an yi ijma'i an yaka ai za duk ayoyin za a rushe su ce duk kuma ba za a sami ijma'i ba a ce sai an yi ijma'i sannan a tabbatar da hukuncin aya kaza yanzu kamar misali ayoyin da suke magana akan hukuncin zina a ce dole sai an tabbatar da ijma'i kafin a yi aiki da wannan ayoyi kaga ba zai yi ba saboda su ayoyin already sai riga ijma'in zuwa da kenan sun tabbata da kansu ba sa buƙatar wani abu kuma ya zo ya tabbatar da su su asalin su sun riga sun tabbata da kansu saukan su tabbaci ne nasu dan haka in aka ce za ka fa kan haka yace to sunan soshin in an ce nusus ana nufin hadisai da ayoyi zai zama ba su kunshi komai ba kenan fa innal mu'tabar domin la'akari abinda za a yi la'akari da shi huwal ijma shine ijma'i wannan su adimu ta'thir anan sai a ce to nan sai fa bai da wani tasiri sai ijma'i to za a tambaye ka ko jerawa malamai suke jerowa ma'ana inda ake kafa hujja da me ake fara kafa hujja da ijma'i da me ake fara kafa hujja alquran summa madha as-sunna summa al-ijma' shine mataki na uku sai a ce shine kuma zai tabbatar da su a kaga za a rusa aiki da ayoyi saboda haka ba za a ce wai in hadisi guda yazo ba sai an tabbatar duk al'umma sun yi ijma'i akan malaman akan hadisin nan kafin ayi aiki da shi a indai har ya tabbata ta hanya mai inganci ya zo ingantacciya hanya sanadin sahih sanadin shi ya inganta matnuhu shi ma matnin shi sahih to wannan za a yi aiki da shi sawa'un an yi ijma'i ba a yi ijma'i ba to ma akwai hadisai da yawa da suka zo ta daidai kun hanyoyi in ka koma cikin musamman irin su sunan ma'ana hadisan da ba Bukhari da Muslim ba sunan zaka iya samun hadisai da yawa a cikin su wanda ba sa cikin Bukhari ba sa cikin Muslim kuma hadisai ne ingantattu to sai ka ce wannan hadisan sai an zo an musu ijma'i sannan ayi aiki da su na matukar sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi aiki da su to irin wannan matsalar ita ce take cikin zamanin mu yanzu in gane ko da take haifar da sabani sai mutum ya kawo dalilin sa na hadisi da ya samu sai wani ya ce ma aini ban san da shi ba ko ni ba taba yana nufin shi sai ya san shi kenan kowa ma ya sani kafin ayi aiki da hadisi ina fata kun fahimci maganar malam to wannan shine misalin da zai fito ai so da yawa yanzu aka kawo matsala wani zai ce ma me yasa kake cire takalmi a masallaci yace na samu hadisi a Abu Dawud sai ce to ai ni ban san hadisin ba kenan kaga shi yana kan wannan maganar dole sai ya sani wani ma ya sani duk duniya ta sani kafin ayi aiki da hadisi don haka ne a ce hadisai da yawa ba za a yi aiki da su ba tunda hadisai da yawa ba su tabbata ta ba su wannan shahara ba saboda haka ba daidai bane mutum a kawo mishi abu ya ce ai shi bai san ba dole sai ka sani ba domin ba wanda zai ce ya gangame da sanin hadisai gaba ɗaya su babu wannan mutum babu shi qala wa in qila idan aka ce kuma yuftaju bihi za a kafa hujja da shi a hakan id la yu'lamu wujudul khilaf domin ba yanda za a yi a san wato ka samu wata sabani fa yakunu qawlu wahidin min al-ummati mubtilun li dalalati an-nas idan har aka ce za a yi aiki da shi a hakan a kafa hujja da shi ma'ana tunda ba a san sabani akai ba to zai zama zancen mutum daya zai iya bata wato dalili ma'ana ce za a yi aiki da abu ba tare da la'akari da cewa da sabani ba kenan ana nufi idan wani mutum da ya saba zai rusa wannan hadisi ko mutum da ya baya rusa nasi mutum shi kadai baya rusa nasi kai ko al'umma ma gaba daya su taru ba su rusa nasi ba musamman nasi na alqur'ani ko kuma sunna wacce take mutawatira ma'ana wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki ko annabinsa ya canja wannan hukuncin ko ya rusa shi amma ba haƙƙin mutane ba Allah ne zai iya shafewa ya ce to hukunci kaza ba haka yake ba ya zuga yanda yake amma ba mu bane wai zamu zo mutum da yace a'a hukunci kaza ba haka bane ya tashi aiki na tashe shi la saboda haka wannan aiki ne na Allah da annabinsa su kadai ne za su iya cewa aya kaza yanzu ba ta aiki ta tashi ko aya kaza ta maye gurbinta ko kuma a'a hukuncin ma ko ba a yi maye gurbin shi ba an dai dauke shi gaba daya ai Allah yace ma nan sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha na'ti bi khairin minha aw misliha saboda haka ba dole a ce wai dan mutun da ya abin nan ya soke hukunci na nasi ba la bayyuwa wa hadha aidan khilaful ijma' wannan ma ya saba ma ijma'i wa butlanuhu ma'lumun bil ittirad min din al islam kuma wannan sanin shi ma abu ne wanda yake karara in wanda ya karanci hukunce-hukuncen shari'a الخامس نبيار أنه إنما إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء يجي قودي يزمع شرطا تشيوى إذن كرا يزو الخطاب إذن كرا يزو قود تكين القرآن قود تكين حديث ما زال صلى الله عليه وسلم توتين أبو بيوني إما أن شيوى أنن كرا i'tiqadu jami'ul ummati litahrim kama a ce kira ne na haramci Allah ya haramta abu to wannan kiran yana daukar na farko ma'anar dukkanin al'umma su kudirce haramcin wannan abin da shari'a ta haramta ko da Allah ya haramta shi ko kuma a takaita da haramcin malamai ma'ana malamai ko in suka yadda cewa abin haram ne sun dauke ma sauran al'umma to yace dayan abu biyu ne in gane ko ya zama shi khitab din ma'ana shi umarnin da yazo an ce khitab shine kiran Allah ko kiran annabinsa in gane ko ya annallahu yukhatibu yani khalqahu wan nabiyyu yukhatibu ummatahu shi Allah yana kiran halittarsa ne gaba daya bayan sa shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ga al'umma gaba daya saka shi ake nufi da khitab kaka dauka wani abu ne daban saka idan khitab yazo kamar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ida sala baya halatta jinin musulmi sai da dayan abu to wannan dukkanin al'umma ne za su tattaru su yadda da cewa jinin musulmi haramun ne ko kuma a'a malamai ne kadai za su tabbatar abinda malai yake nufi kenan imma a ce dukkanin al'umma sai sun kudirce wannan haramcin sannan haramcin jinin musulmi ya haramta ko kuma a'a malamai ne kadai za su kudirce haramcin sannan ya haramta ko da sauran al'umma ba su kudirce ba saboda haka idan khitab ya zo shine khitab din nan ya zama sharadinsa shine sai ya zama mai ganganewa ganganewan kuma shine dukkanin al'umma su kudirce haramcin in gane ko ko kuma a takaita da haramcin malamai yace fa in kana al-awwal wanne ne al-awwal din al-umma yaani shine wato jami'ul umma i'tiqadu jami'ul umma litahrim idan na farkon ne fa in kana al-awwal ay i'tiqadu jami'il ummati litahrim lam yajuz an yustadalla ala at-tahrim bi ahadith al-wa'id yace in haka ne kuwa baya wato halatta a kafa hujja akan haramta abu da hadisai na wa'idi ma'ana wa'idi yana zuwa akan misali cin riba in gane ko ma'ana riba 70 baban riba babi 70 ne ma'ana wannan wa'idi ne gargadi ne ko kuma Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas ko wannan wa'idi ne dan mu fahimci me wa'idi Allah ya ce waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar tashin al-kiyama تا tashin su zai zamanto illa kama yaqumul ladhi yatakhabbaquhu ash-shaytanu min al-mas, zai tashi ne kamar mai farfadiya ranar ta. Wannan wa'id ne, ma'ana duk wanda ya kirba ga abin da zai same shi. To abin nufi anan shine wannan hadisin za a iya kafa hujja da shi akan cewa riba haramun ce ko ba za a kafa wai wannan aya? Za a ce da wannan abin da ya zo na razanarwa a cikin wanda ya riba ga abin da zai same shi, wannan ya nuna cewa ce riba haramun ne, za a kafa hujja ko ba za a kafa hujja ba? To shine abin da malai yake magana a kai. Da haka wannan kaman mun duba wannan littafin yana gina ɗalibai ne wajen sanin makamar kafa dalili. In za ka kafa dalili, da me za ka kafa dalili? In gane ko? Kaga za ka iya kafa dalili kenan a wannan maganar da cewa idan aka ce wani abu kaza ne, ko wanda ya abu kaza zai same shi, to za ka iya kafa hujja da cewa to ashe yin wannan abin ya zama haramu saboda ga abin da aka rataya a kan wanda ya yi. An gane ko? To shin duk wani abu ne da aka zo aka rataya a kan wanda ya abu kaza zai zama ya ɗauki wannan hukuncin ko ba duka ba ne? Za a iya samun wani ya zo ya yi saɓani ya ce ai ba haka ba ne, shi ya ɗauki wani saɓani daban, ya ɗauki wani wata fahimta, ya saɓa ma wannan abu, zai iya ɗaukan wani ya ɗauki wannan ma'anar. An gane ko? Ya ce to idan muka tafi akan maganar farko cewa dukkanin al'umma sai sun tabbatar da wannan haramcin, to wannan baya ba zai yiwu ma'ana a kafa hujja da hadisan wa'idi ba wajen haramta abu, domin bayan da za ka ce dukkanin al'umma sai sun tabbatar da wannan abu, wani jahili ne bai sani ba, ko kowa da kowa ne ya san wannan, ba kowa ba ne ya sani. Ya ce hatta yi ulama anna jami'a al'umma, kai har sai an tabbatar da cewa dukkanin al'umma, hatta nashi'ina bil bawadil ba'ida, har wanda suke can dokar daji, suke ƙauyuka, sai an tabbatar su ma sun tabbatar da wannan haramcin kafin riba ta haramta. To kana ganin wannan zai yiwu? To kaga kenan ba ana nufin cewa sai duk al'umma sun kudirce ba. In gane ko? Ma'ana ka ce yanzu ba za ka tabbatar da wannan hukuncin na riba ba, har sai ka je ka samu mutumin ƙauye shi ma ya tabbatar da cewa duk wanda ya aikata kaza tunda riba ta kunshi kaza, to riba haramun ce. Har sai ka je ka tambayi mutanen ƙauye su ma sun tabbatar da haka kamin ka tabbatar da hukuncin. Kaga wannan abu ne da yake mustahil, ba zai yiwu ba. والداخلين في الاسلام من المده القريبه كاي har wanda suka shiga musulunci fa ba da jima ba sai su ma an jira ayin su. To kaga wannan yana nuna kaman za a ba za a yi aikin ba kenan ko? Yace kadi itaqadu anna hadha muharram, sai kowa ya kudurce cewa wannan haramun ne kamin a tabbatar da hukuncin haramcin haka. Malla yace wa hadha la yaquluhu muslim, wannan ba musulmin da zai faɗi wannan. Yanzu ka ce hukunci ne na da yazo a cikin shari'a, ma'ana Allah ya rataya abu kaza, wanda yayi kaza yana da kaza. Kamar yanzu misali wanda misali ya auri mata a cikin gidda, tana aure ta, me ya hukuncin haka? Ya aure ta tana idda, bata gama idda ba, to ya aka kuka tabbatar da haramcin? Wannan duk mun ji ne sai da muka je muka ji ra'ayin kowa da kowa na mutanen ƙauye, muka tabbatar da wannan hukuncin. Duk al'umma sai sun tabbatar da cewa haramun ne kafin ya tabbata haramun. A wannan ba zai yiwu ba ko? To malai yana so ya kore cewa to idan haka ne, wannan sharaɗin a ce wai sai malam al'umma gaba ɗaya sun tattaru akan abu sannan a zartar da hukunci, ya ce wannan ba haka ba ne. Ba dole sai al'umma gaba ɗaya sun tattaru ba. In gane ko? Ma'ana idan aka samu waɗanda suke fitattu malamai masana sun tabbatar da haka, to shi kenan abin ya tabbata, ko da a ce kowa da kowa bai sani ba. Kuma wannan shi ne gaskiya, domin wannan ɗin da ya kawo ya ce wallahi wa hadha la yaquluhu muslim, ba musulmin da zai ce ai ba za a tabbatar da hukunci ba sai kowa da kowa an ji ra'ayin sa, referendum kenan ko? Sai an yi referendum an ji ra'ayin kowa da kowa, da ma wanda ya musulunta yau sai an ji mai ra'ayin shi mai sani to? Da mutumin da yake ƙauye da irin fulanin nan masu hijira, ka je ka tare shi ka ce to ya me ya hukuncin kaza, zai ce me kake faɗa? Shi bai ba san me kake magana a kai ba, kila sallan ma ba cika ta yake yi ba, bare ai magana wasu hukunce. To in ka ce sai kowa da kowa ya tabbatar da hukunci abu kafin a tabbatar da hukunci, to ba wani hukuncin shari'a da za a tabbatar da shi. Shi yasa malai yace hadha la yaquluhu muslim, ba musulmin da zai faɗi haka, bal wala aqilun, yace kai ne hankali ma ba zai faɗi haka ba. Fa innal ilma bi hadha shar'i muta'addir, ace sharadi ne kafin a tabbatar da hukunci da abu sai akan haka. Yace wannan abu ne wanda yake muta'addir, ba mai yiwuwa ba, huwa mustahil. Da haka matukar abu ya tabbata, masana malamai sun tabbatar da shi, ba sharadi bane kuma sai kowa ya tabbatar da shi. Kuma aka samu mafi rinjaye sun tabbatar da shi, to sai a dauke shi akan haka. Kuma shi muke tafiya akai yanzu, a yanzu wanda zai taso yace ai na ji malamai sun ce kaza, ko sai ya gine akan me, akan maganar da ya ji malamai sun tabbatar, ba zai ce to ai ni ma ra'ayina sai an ji ra'ayina kafin a tabbatar da hukuncin nan ba. Ko to sai ya kawo na biyu wanda za mu tashi akan shi, wa in qila yuktafa bi itiqadi jami'il ulama, to ba za a tabbatar da hukuncin ba sai an ji ra'ayin dukkanin malamai kuma fa. Na farko dai an rushe shi babu. To na biyun fa, shin sharadi ne kafin a tabbatar da hukunci sai an ji ra'ayin dokacin malamai gaba daya, ko ba sharadi bane? To yana da kyau kaga wannan ma mu sani, domin yana faruwa ne a cikin al'ummar mu in kun yi la'akari da kyau. Wanda aka hukunci hukunci yace a ni ban ji malamin ya ce kaza ba, ma'ana sharadi ne sai kowane malami ya bada nashi ra'ayin akan abu. Kuma imma malamai ne, me ake nufi da malaman da za su bada ra'ayi akan abu kafin a yi abin nan? Yanzu kamar misali, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka yi sabani, ra'ayin wadawa ake nema a cikin su. Dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har da sahabban shi wanda suke kauyuka suke wajen garin Madina, sai an tattaro an ji ra'ayin su, ko kuma da malamai ake da akari, malaman cikin su ake da akari da su. Ma'ana Abubakar yakan tara malamai cikin sahabbai yace to ga wata matsala ta zo, me kuke gani? An tambaye shi akan abin da ya shafi hukuncin kaka, gadon kaka mace, yace wallahi ni ban san gadon kaka mace a cikin Qur'ani ba, amma ku je idan na tambayi sahabbai in suka min bayani to sai ku dawo. An gane ko? Kuma ya tara malamai cikin sahabbai yace menene ra'ayinku akan gadon kaka mace? A dai cikin ayar Allah, littafin Allah, an ka karanta ayatul miras, yusikum Allahu fi auladikum, ba sunan kaka ce ko akwai? Ba kaka ta mace, har kaka namiji ma babu, ya shiga kawai karkashin inuwa uba ne. Ko aka zo aka tambaya Abubakar ya raba gado, yana gama raban gadon sai kakar su ta zo ta ce ina ka sona? Ya ce wallahi ban san kina da ka zo a littafin Allah ba, amma je ki dawo, zan tambayi malamai. Bai ce zan tara duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zo sai na ji ra'ayin kowa ba, ya ce ki je ki dawo, zan tambayi malamai. Wa sa'alahu, ya tambaye su, yana tambaya kuwa sai Mughira ibn Shu'ba ya ce hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad a'taha sudusa, ce na gama na halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata sudusi, shine kashi daya cikin shida. Ya ce to shikenan, a je a kira ta a bata rabanta. To kaga ra'ayin wa aka ba ni, ra'ayin dukkan sahabbai da kowa da kowa, ko ra'ayin hadda sauran sahabbai, ko malamai daga cikinsu, malamai daga cikinsu. Da haka idan aka zo yin hukunci akan abu, ana duba malamai ne mai suka ce sai a yi hukunci, to shine matsalar da zai tashi a kai. An gane ko? Cewa a takaita da ra'ayin dukkanin malamai, tunda gina shi akan hukuncin al'umma ba zai yiwu ba. Ko tunda akwai jahilai, akwai sababbin musulunci, akwai kurani, akwai bebaye, so an ce za a ji ra'ayin kwada kwa, so ya za a ji ra'ayin su akan matsalar? Ya za a ji ra'ayin su, in gane ko? Saboda haka za mu tashi akan wannan matsalar insha Allah. Kuma malam zai kawo misalai da yawa, ma'ana daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya auku a zamanin sahabbai na irin wannan din, wanda idan muka ɗauko wannan hoton muna kwatanta shi, muna suranta shi a cikin rayuwarmu ta yau da kullum, to irin matsalolin da muke samu za su kawo. Amma dai sai an kudince gaskiya a cikin zuciya, an cire san zuciya, an tsaya an kalli shari'a a matsayin shari'a, ba a matsayin cewa abin da nake so ya daidai da abin da ma'ana na zo da shi ba. A kalle ta a matsayin shari'a, sawa'un ya yi daidai da abin da na zo da shi ko bai daidai da shi ba. Duk inda gaskiya ta zo mu karɓe ta, ba tare da duba ra'ayinmu ba ko kuma a san zuciyarmu ba, to wannan shi zai kawo mana mafita, domin haka magabata suka yi. za a kawo Abu Abdullahi dan Abbas zai tashi, zai tashi ya kalu balanci manyan sahabbai. Dan kaga ba sa cewa kai yaro ne fa, ba da kai aka yi gudu ba ka cikin manyan sahabbai ba, la sukan saurare shi. Bal Umar yakan ba shi dama ya ce me za ka faɗa akan kaza, kuma ya faɗa, kuma Umar ya ƙarfafa shi haka din. To yanzu kai ne ka je ka gawo ya ce kai wannan ban yarda da ilimin sa. To wannan irin sababbin malaman nan ne masu sabon masallaci, masallaci ba makara. Duk masallacin da ka je ka ga ba makara zai yi, wannan masallacin sabon masallaci ne na 'yan zamani ne. Ko sharaɗi ne sa makara a masallaci ba mu sani ba. Almuhim za mu tashi akan wannan matsala insha Allah. Na roƙi Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muka yi, abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, wanda yake na kuskure ne daga gare mu kuma daga shaitan, Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.